daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6049 da kuma 41 matsakaicin zango. Abin niyyar mai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyyar a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodi yaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 14 ga watan Mayu shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana, ɗayan dare a nan Washington DC. Ga kanin labaran duniya.
Yan sanda a kasar Indonesia sun ce an samu fashewar bom a headquarters yan sanda a Surabaya. Shugaban Amurka Donald Trump yana duba yuwar ganin kamfanin nan na kasar China ZTE ya koma bakin aiki nan ba da jima ba. A Afghanistan ko yan ta'adda ne suka kaiwa wani ginin gwamnati hari har suka kashe mutane 12 kana suka jima 42 rauni.
To a Najeriya kungiyar lauyoyi ta kasa ta gudanar da wani babban taron ta a Kano. To ko wadanne batutuwa ne suka mamaye wannan taron?
Abubuwa da suke faruwa a jihohi kamar su Benue, Plateau, Nasarawa, Taraba, duka abubuwa ne waɗanda suka damu kungiyar lauyoyin nan.
Sannan jam'iyyar mai mulki ta APC a Najeriya har ila yau ta yi kira ga masu korafe-korafe kan zaɓukan mazaɓu da aka yi da su dangana da kwamitocin da aka kafa domin sauraron ƙararrakin su.
Abin da ya gagare su kuma za su kawo headquarter jam'iyya. Dama haka ne, ba yadda za a ce fa za a yi harkan jam'iyya, jam'iyya kuma mai mulki mai kima irin APC a ce wai ba rigima ko kaɗan za a yi.
Sannan muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda Sarkil Hashim zai gabatar. Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar, ku ji tallafin da wasu tsoffin masu safarar bakin haure ke yi wato suka samu domin su daina wannan sana'a. Mahmud Lalo ke jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Yan sanda a kasar Indonesia sun ce an samu fashewar bom a headquarters yan sanda a Surabaya. Kamar yadda hoton video ya nuna, harin da aka yi yau Litinin da alama wasu mutane guda biyu ne akan babur suka kai wannan harin. Nan da nan ba a samu bayanin yawan waɗanda suka jikkata ba, to amma wannan harin ya auku ne kwana ɗaya bayan da iyalan wasu masu harin kunar bakin wake guda 6 ciki har da yara suka auna coci-coci guda 3 a Surabaya din suka kashe mutane 13 da raunata mutane 41. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana duba hanyar ganin kamfanin fasahar nan ta kasar China ya koma bakin aikinsa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci bayan da dokokin kasuwancin Amurka ya durƙusar da kamfanin. Dama Amurka ta yanke fitar da kayayyaki da kamfanin ZTE ke samarwa da wurin kashi 25 wanda kamfanin zai yi amfani da shi wajen samar da wayoyin hannu da sauran ayyukan da ya shafe shi. Amurka ta ɗauki wannan matakin ne akan kamfanin na ZTE bayan an kama ta ƙiri-ƙiri tana amfani da fasahar Amurka wajen garwayawa da nata tana sayarwa wa ƙasashen da Amurka ta sa takunkumin kasuwanci. Ƙasashen ko sun haɗa da Iran da Koriya ta Arewa, inji wani masani harkokin fasaha. Ma'aikatar cinikayya ta yanke damar da kamfanin na ZTE ke da shi ne ga fasahar Amurka har zuwa shekarar 2025, wanda wannan ya tilasta kamfanin rufe masana'antarsa da yake Shenzhen. Jami'ai a ƙasar Afghanistan sun ce wasu mahara ɗauke da bindiga ciki har da 'yan ƙunar baƙin wake sun afka wani ginin gwamnati da ke gunduman Nangarhar a gabashin ƙasar a jiya Lahadi suka kashe mutane 12 kana suka jima 42 rauni. Mai magana da yawun gwamnatin ƙasar ya shaidawa muryar Amurka harin na babban headquarter Jalalabad ya faro ne da ƙunar baƙin wake da aka yi a cikin wata 'yar ƙaramin mota a ƙofar shiga ma'aikatar kuɗi da ke lardin Atulta Kugeni. Ya ce fashewar wani abu mai ƙarin gaske ya bai wasu 'yan ƙunar baƙin wake su 8 damar shiga cikin harabar ginin daga bisani. Sai dai nan da nan jami'an tsaro na ƙasar ta Afghanistan sun buɗe musu wuta wanda suka yi nasarar kashe su. Kugeni ya ce jami'an asibiti sun ce 'yan sanda da farar hula na cikin waɗanda aka kashe da kuma jima rauni. Mutane sama da 40 ne suka mutu a arewacin India sakamakon wata guguwa mai cike da kura da ruwan sama mai karfin gaske da yazo tare da tsawa. Tsawon da yazo hada da iska mai karfin gaske da yake tafiyar kilomita 70 cikin sa'a guda ya aukawa wannan yanki a jiya Lahadi wanda yayin dalilin rushewar gidaje tare da tumbuke itatuwa da kayar da itatuwan samu da hasken wutar lantarki a wuraren da suka hada da Uttar Pradesh Andhra Pradesh har zuwa kudancin Bengal da kuma yankin Delhi a babban birnin kasar ku New Delhi iska ne mai tafiyar kilomita 100 a cikin sa'a guda yasa tilas aka karkatar da tafiyar jiragen sama har 70 kuma ya tilasta kulle babban filin jirgin saman kasa da kasa na Indira Gandhi har na tsawon sa'o'i 2 inji jami'an aikin gaggawa tun da farkon wannan watan an samu kwatankwacin irin wannan bala'i wanda yayin dalilin mutuwar mutane a kalla sama da 150 kana kusan 200 suka samu rauni iri daban-daban a jahohi biyar yayin da hakan yasa tilas aka rufe makarantu da ma wasu gundumo na wasu gundumomi wannan tsawar da iska mai karfin gaske abu ne da aka da ba saba gani a kasar ta India ba musamman irin wannan yanayi a wannan shekarar labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC Paris ta zama wata babban birnin da ke cikin wani sabon hadari domin tana makokin tabiyoyin yan ta'adda a halin yanzu wani da aka haifa a Chechen amma ya zama ba faranshi wanda ya tunkari mutane da wuka inda ya kashe mutum guda kana ya ji mu hudu rauni dama dai wannan dan taliki yana cikin jerin yan ta'addan da aka sawa ido to sai dai kokarin sa na kai hari a ranar Asabar ya nuna asari irin babban kalubalen tsaron da kasar ta Faransa ke huskanta game da yan ta'adda inji jami'an Faransa yanzu haka dai mutane sama da 2600 ne ake tuhuman yan ta'adda ne da suke cikin jerin mutanen da ake sawa ido to sai dai kuma ba za a iya samun zarafin sa musu ido gaba ɗayan su ba wani masani harkokin ta'addanci Olivia Guita ya ce wannan shine karo na 12 da mahara suka yi nasaran kai hari a Faransa tun daga shekarar 2013 kuma wannan na kwana-kwanan nan shine hari na 2 da yan ta'addan suka yi nasara cikin wannan shekarar Diyar shugaban Amurka Ivanka Trump ita da mijinta Jared Kushner har sun sauka Isra'ila kafin bikin bude sabon ofishin jakadancin Amurka a birnin Kudus yau litini ne dai za a bude wannan ofishin wanda kuma shine ranar da kasar ta Isra'ila ke bikin samun yanci wannan ofishin dai zai zama na wucin gadi ne domin ko zai gudanar da ayyukan sa ne a karamin ofishin jakadancin da ke birnin Kudus yanda za a ci gaba da neman wani babban wurin da za a gina ofishin na dindindin a birnin Tel Aviv wannan shawara da Trump ya yanke ya kawo ƙarshen jani'in jakan da aka jima ana yi game da manufar Amurka na daukar matsayin yar ba ruwa na a wannan batu
Ladan Ibrahim a yau kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC To kungin layoyi a Najeriya ta gudanar da wani babban taronta a Kano a karkashin jagorancin shugaban kungiyar Abubakar Balarabe Mahmud San inda suka tattauna kan batutuwan da ke ci musu tuwa ƙwarya a Najeriya kamar batun rikice-rikicen kabilanci a wasu sassan kasar da ke kai ga asarar rayuka daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuri ya aika mana
Farfesa Lawan Mamman Yusufari da ke zaman tsohon shugaban kungiyar lauyoyi ta Najeriya a reshen jihar Kano kuma shugaban tsangayen nazarin aikin lauya ta jami'ar Bayero yayi karin haske dangane da kudurorin da suka cimma
abubuwa da suke faruwa a jihohi kamar su Benue, Plateau, Nasarawa, Taraba duka abubuwa ne waɗanda suka damu kungiyar lauyoyin nan domin duk inda aka ce ƙasa babu zaman lafiya akwai tashin hankali to yana shafan gudanar da mulkin yau da gobe yana shafar wato ayyuka na yau da gobe duka da kuma harkar shari'a kanta saboda haka yana ɗaya daga cikin abubuwan da lauyoyi suke duba har ila yau akwai magana ta abubuwa da suka yi tsaiko a harkan gwamnati misali akwai hukumomi waɗanda har yanzu majalisa tarayya ba da sahalewa mambobi da aka nada a wannan hukumomi ba wanda wannan rashin sahalewar ya tsaye da ayyukan waɗannan hukumomi na gwamnati har ma shugaban lauyoyi tsoratar da cewa idan har nan da zuwa wani lokaci ba a samu an yi wani abu da zai sa wannan abin ya zama to tarihi ya wuce ba to fa kungiyar lauyoyi za ta iya garzaya kotu domin ta tilasta ma gwamnati su dauki mataki na gaggawa kuma kula da hannayen jari wannan hukumar har yanzu mambobinta ba nada su ba kuma wannan abin yana shafar hada-hada ta hannayen jari na kasa saboda masu sun saka jarin su a ciki suna tsoron cewa wannan abin babu hukuma da take gudanar da shi za a iya samun matsala har illa yau akwai mai EFCC akwai su da dama kamar su Code of Conduct Bureau saboda kungiyar lauyoyi tana gani abubuwan da suke kawo tarnaki wajen gudanar da mulki a kasa
haka zalika malata taron sun tattauna dangane da al'amuran da suka shafi hanyoyin inganta aikin lauya a Najeriya da kuma sha'anin babban zaben kasa da ke tafe a badi barista Ibrahim Yakub Umar tsohon attorney general kuma commissioner shari'a na jihar Bauchi ne yayi tsokaci akan haka
maganar kullun shine yaya lauyoyi za su kara gyara kasancewar su tsakanin al'umma yaya za a yi ya zama aikin lauya yana amfanar jama'ar kasa wasu canje-canje kamata a yi wanda za su zama daidai da irin kalubale da kasan muke ciki akwai jararraki irin na kundin tsarin mulkin kungiyar karan kanta da yadda za a yi gudanar da zabanta sannan da wasu irin abubuwa ne za mu ƙara kyautata zaben ƙasa ma karan kanta harkan wato rudani na hukunce wannan kotu ta ce wannan yaya za a yi ai maganin irin wannan sarƙaƙiyan
taron da ya amince da kafa kwamitin zaben shugabannin kungiyar da zai gudana ranar 27 ga watan Yulin bana karkashin jagorancin Professor Awol Yadudu shugaban jami'ar tarayya da ke birnin Kebbi kuma za a yi zaben ne bisa tsarin fasahar zamani mai lakabin e-voting. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata, kowa da takara da ta yi aji.
To nan gaba kaɗan za mu sake komawa Najeriya, amma kafin nan bari mu leƙa makwabciyarta ta Niger. Inda mutane sama da 1,500 da ke rayuwa ta hanyar sana'ar safarar bakin haure zuwa ƙasashen waje ne. Suka samu tallafi daga hukumomin jihar Agadez inda aka sama musu sana'o'in da za su rika dogaro da su domin kada su sake komawa gidan jiya. Haruna Mamman Bako na daure da kina dauke da karin bayani.
Muhammad Anako shine shugaban majalisar jihar Agadez a wurin bikin tallafawa waɗannan mutane a birnin Agadez.
Ce projet est exécuté par l'ONG Karkara et couvre 6 communes de la région d'Agadez.
Wannan tallafin an mika shi ga wata kungiya mai zaman kanta da ake cewa ONG Karkara kuma ya shafi da'irori guda 6 na jihar Agadez. Zai laƙume euro miliyan 3,500 ina mai sanar da ku wa majalisar jihar Agadez tare da hukumar tabbatar da zaman lafiya ta wannan kasar ta girka kwamitin da ya tantance waɗanda ke ayyukan safarar bakin haure da suka bari a halin yanzu da'irori guda 6 da wannan taimako ga tsofin masu safarar aikin bakin haure ya shafa sun hada da Agadez Jado Arlet Tabelot Dirkun da Kimiya an ba su motunan kabu-kabu dabbobi da sauran ababe domin su gudanar da sana'o'i ko kasuwanci don su bar wannan aikin na taimakawa koyin safarar bakin haure. Malam Manema Muhammad shine shugaban projet Passeras da ke kokarin kawo tallafi ga tsohe masu sana'ar safarar bakin haure a jihar Agadez.
Total nous avons 1513 bénéficiaires.
Muna da mutane 1,513 daga cikin su mata 679 da za su ci moriyar wannan tallafin a cikin da'iro yi guda 6 na jihar Agadez inda za a kashe musu tsabar kuɗi miliyan 981 na sefa da jika 792 da dala 56 da tamma'uku daga cikin waɗanda suka canza sana'a ta barin harkokin safarar bakin haure su 227 daga cikin su akwai mata 20 kuma za a kashe musu miliyan 284 da jika 938 da dala 174
million.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To bayan korafe-korafen da suka biyo bayan zabukan mazabu da gudanar na jam'iyyar APC na gama gari a Najeriya. Shugabannin jam'iyyar sun ce akwai kwamitoci da suka kafa domin samar da maslaha tsakanin waɗanda suka samu sabani. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamu El-Hikaya ya aika mana.
Babban sakataren jam'iyyar mai Malabu ne wanda ya bayyana hakan, ya ce jam'iyyar za ta yi kowa adalci. Yana mai nuna ƙwarin gwiwa kan aikin da kwamitocin za su yi zai iya warware takaddamar.
Kowane jaha da ka sani suna da kwamitin karɓan kuka, ba jaha ɗaya ba ne, duk jahohi da ka sani, duk inda muka tura a yi zaɓe, jahohi 36 da Abuja, akwai kwamitin zaɓe kuma akwai kwamitin karɓan koke-koke. Wannan shi ne, ai ba ma wai kwamiti ɗaya biyu ba ne, a'a. Kwamiti ne kowane jaha suna da tasu, inda muka ware musamman ma kuma jam'iyya ta ba su hurumi bisa daidai da kundin tsarin mulkin jam'iyya, suna da hurumin su karbi koke-koke kuma su magance koke-koken abinda ya gagare su kuma za su kawo headquarter jam'iyya. Dama haka ne, ba yadda za a ce fa za a yi harkan jam'iyya. Jam'iyya kuma mai mulki mai kima irin APC a ce wai ba rigima ko kadan za a yi zabubuka, ai ba zai taba yiwa ba. To amma ina tabbatar maka wa'annan rigingimu da kake ji da kake ganin dukkan rigingimu ne da basu fi karfin jam'iyyar ba. Insha Allah wa'annan kwamitoci bayan sun kammala aikin su zaka sha mamaki.
Manyan yan jam'iyyar ajiyoyi da dama ciki har da ma gwamna Rocha Sokoroche na Imo sun ce san zaben bai tafi yadda ya dace ba a jihohin su, inda har wasu suka yi barazanar ficewa daga jam'iyyar matukar ba so ke zaben ba. In za a tuna Sanata Suleiman Hunkuyi daga Kaduna na kan gaba sauran waɗanda suka yi korafi kan rashin ingancin zaben.
To ko wani ya yadda ɗan Najeriya ba za su yadda ba. Ko wasu sun yadda, ni da nake maka maganan nan ni Hunkuyi ban yadda ba kuma ba zan yadda ba. Ina da dama, ina da ra'ayi, ko da ko ra'ayi na mutum ɗaya ne a cikin miliyan 100 tabbas ni ban yadda ba kuma ba zan yadda ba, domin ba haka doka ta zo da shi ba, kuma wannan zalunci ne, tsari ne wanda yake babu demokradiyya cikin sa. Kuma mu abin da ya kawo mu demokradiyya, wanda ke sanya shiga soja ya je a dauke shi a gwada tsawon sa, a sa mashi wando da kaki ya je ya training ya shiga soja. Wannan siyasa ce, siyasa na da ka'ida, ka'idanta kasuwanta suturanta jama'a, amma ba a koma a juya mu jama'a baya ba.
Rundunar sandan Najeriya ta damke mutum hudu a jihar Imo waɗanda take tuhuma da sace kayan zaben APC, cikin su har da Ikemezi Innocent da ke matsayin hadimi ga Sanata Hope Uzoduma wanda ke shirin neman gwamnan jihar don kalubalantar surukin gwamnan Rochers da gwamnan ke son tsayarwa takarar. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja.
Yanzu kuma ga shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau za mu yi wani batu ne da wannan shiri na ciki da gaskiya ya fara kawo muku tun ranar 16 ga watan Oktoba shekara ta 2017. Batun wasu Fulani da 'yan sanda suka kama 'yan uwansu a jihar Kogi, aka kuma buƙaci lallai sai sun biya wasu kuɗaɗe masu yawa, wanda ya fara daga naira 200,000 ya koma 800,000, sannan ya koma miliyoyin naira. Ƙarshenta dai sai da Fulanin suka sayar da shanunsu har garke 7 kamar yadda suka faɗa. Suna ba da kuɗi masu yawa, ana musu alƙawarin za a sako musu 'yan uwa, amma ba a sako su ba. Da Fulanin suka gaji suka fara tayar da ƙayar baya, sai aka ɗauke 'yan uwan nasu daga jihar Kogi inda aka kama su aka mayar da su Abuja, inda magana kuma ta juya aka ce wai ana tuhumarsu da cewa suna da hannu a wani rikici da aka yi a jihar Enugu. Cikin shirinmu na ƙarshe da muka kawo muku kan wannan batu, mun tattauna da Bala Ibrahim, mai ba da shawara kan harkokin labaru ga babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris, wanda kuma ya nemi Fulanin da suka ce an cuce su da su kawo shaidar da ke nuna cewa sun baiwa 'yan sandan da suke zargi kuɗi domin a bincika a kuma ɗauki mataki kan lamarin. Fulanin sun kawo filin ciki da gaskiya takardun shaidar sun saka wa 'yan sandan kuɗaɗen da suka faɗa a bankunansu. Hakan ya sa wannan fili ya koma gurin Bala Ibrahim ya kuma miƙa masa wannan takardu. Suna Nasir Fili Hashim.
To yanzu ka kawo waɗannan takardu, za mu bincika. Kafin zuwan wannan takardu a ƙungiyance, wasu sun zo da zimmar su bibiya a kan waccan hira da muka yi da kai, kuma sun zo da mutane sun faɗi ta bakinsu. Mun kirawo jami'an da suke bincike, su ma sun faɗi ta bakinsu. An zauna kuma an tattauna, suka fahimci cewa akwai ƙwange a maganar, akwai wani abu da suka yi dungu ba su faɗa daidai ba. Suka koma a ƙungiyance, suka zurbuto takarda ta neman a duba abin da idan rahama da zummar kada a yi amfani da ƙarfi ko kuma bude ido a ce za a yi maganin abin dan sun fahimci cewa idan aka yi binciken yadda suke so a yi su za su kwan a ciki. Yanzu ga takardar nan na nuna maka wacce suka rubuto a kungiyance, sakataren kungiyar ya sa hannu yana kuma neman cewa shi Inspector General na 'yan sanda ya dubi abin nan da idan rahama, ba so suke a yi wani bincike ba, a'a a ga yadda za a yi waɗanda suke hannu a sake su.
Shin mambala wacce kungiya ce, shin Fulani ne waɗanda suke da wannan korafi suka kafa kungiya, ko wata kungiya ce ta zo ta yi magana a madadin su?
To ka san Fulani inuwa inuwa ne, akwai kungiyar Miyatti Allah, akwai kungiyar Gan Allah, akwai Miyatti Allah Kautal Hore. Ga sunan daban-daban ne, su kansu kawunan su ba haɗe yake ba. Kuma me ya kawo wannan? Saboda kullun sabbin dabaru da kuma shawarwari suke samu, wanda hakan ke raba tafiyar tasu. Amma dai ƙarshen abu duka inda aka zo aka ƙare, za ka ga cewa da Fulatanci dai ake magana, Fulani ne. Amma ina gaya maka, kawunan Fulanin nan ba haɗe yake ba, wasunsu suna dabaru, wasunsu kuma ba sa faɗa wa iyayen kungiyar gaskiyar abin da yake faruwa. Amma aikin 'yan sanda shi ne su yi bincike, yayin da suka tabbatar da gaskiyar abu, wanda za a kai shi kotu a kai shi kotu, wanda za a sake shi a sake shi. Wannan korafi da kuka kawo da takardun da aka kawo, za a yi nazari, za a haɗa da waccan magana da aka yi da su da kuma wacce aka yi da jami'ai a ga mafita.
Wato yawanci Fulanin nan sukan kawo matsaloli cewa kamar a jihohin da suke 'yan sanda dama daga farko duk abin da ya hada su da su za ka tara sai sun sai da shanu su rika kashe kudade irin waɗannan, su ma suna cikin irin, shin kukan yi ko bincike kan irin waɗannan zarge-zarge da ke faruwa cewa kullun in dai rikici ya hada su da Fulani to ya zama wajibi sai Fulani sun sai da shanu sun kawo toshiyar baki kafin su samu nasara?
To Hausawa kan cewa idan ka matsu to ka matsi kayanka. Yayin da duk kake cikin kunci kake neman Allah ya fidda kai daga cikin wannan abu, dama abin da ke hannunka da shi za ka yi amfani wajen fita daga cikin kuncin da kake ciki. Dama shanu ne dukiyar Fulani, shanun nan za su siyar su samu biyan bukata. Abin da yasa nake ce maka haka, shi ba Fulata ne, dama kowa ya san shi ne da kiwo, kowa ya san shi ne da shanu da dabbobi. Idan ya ce maka ya samu kuɗi, dama abin da za a ɗauka shi ne daga dukiyar daga shanunsa ya samu wannan kuɗi. In suna cewa suna sayar da shanu ne domin su biya bukatunsu, to dole dama shanun za su sayar, ai ba su je su sayar da kayan gonan manoma ba, shanun nasu za su sayar. Amma maganar ita ce shi ɗan sanda wato kamar mai ɗori ne. Lokacin da aka samu karaya ka zo gurin mai ɗori, kai gani kake kawai mai ɗorin nan azabtar da kai zai yi, yayin da kuma shi kokari yake gyara ka ka koma daidai. Duk lokacin da ake gyara ka, kuka kake kana ihu kana ganin cewa mugu ne. Yan sanda kullun dora musu laifi ake yi cewa suna bincike suna karban kuɗi, ba can yake babu baragurbi a cikin yan sanda. Kamar yadda a cikin mu yan jarida akwai baragurbi, a kowace sana'a akwai baragurbi, amma wannan ba yana lahumbu kuma babu nagari. To akan dora laifi ne akan yan sanda da cewa kullun kuɗi ake basu domin su yi abin da ake biyan su. Ba a kuma la'akari da cewa ba fa duka bane suke irin wannan dan halin, akwai waɗanda yake suna yi tsakanin su da Allah. To amma yayin da aka zo sai ai wa gaba ɗaya abin fadar kadanya, sai a ce gaba ki ɗaya, kuma musamman ma a ce an ga Fulani ƙauyawa jahilai su ake cuta ana sa suna sai da shanun su suna kawo wa 'yan sanda kuɗi, ba haka magana take ba?
Mambana zai iya yiwuwa bayan da ita wannan kungiya da ta zo ta yi korafi a madadin waɗannan Fulani, zai yiwu su ma idan bincike za a iya gayyatar su a ji daga bakin su kai tsaye?
Dole ne, ai dama ba ka yin bincike da ɓangare ɗaya, dole sai ka ji ta bakin ɓarawo sannan ka ji ta bakin mabisau, dole sai ka ji ta bakin su Fulanin makiyaya ko kuma waɗanda suka kawo wannan korafi, sannan ka ji ta bakin 'yan sandan waɗanda ake harara ko ake zargi. Ana ma so a aje su ga wannan su ido biyu, yayin da suka yi alli za su ce ai wane muka baiwa kuɗi, kuma ina tabbatar maka wanan nan idan suka nuna shi kuma aka tabbatar ya karɓi kuɗin ya riga ya bar aiki.
Mambala, in haka ne kuwa yayi yanzu rundunar 'yan sandan Najeriya take, ya kamata mutane su rika kallonta da wannan su fito na yanzu mai ci Ibrahim Idris?
To shi Ibrahim Idris kotun ɗan sanda ne mai kishin ƙasa, ɗan sanda ne ba azzalimi ba, ɗan sanda ne da ke ƙyamatar tauye haƙƙin wani, baya son ya ga zalunci ko ya ji an ce wani ya zalunci wani, shi gara shi ka zalunce shi sai ya yafe. amma idan wani ne ya kawo ƙara cewa an zalunce shi kuma ya kasance wannan wanda ya zaluncin kuma yana aiki a ƙarƙashin sa, to yakan zafafa ya ga cewa an dau mataki akan wannan, yana tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro. A matsayina kuma na babban inspector general na ƴan sandan yanzu na Najeriya, duk wani laifi da aka aikata a ƴan sanda sunana za a kira, kuma amana ce shugaban ƙasa ya bani wacce yake, kuma idan ban rike ta daidai ba in ma ya kyale ni Allah ba zai kyale ni ba. Haka yake, kuma akan hakan yake kullun irin maganganun da yake, shi ana zalunta sai ya kyale, amma in wani ne ya kawo ƙara cewa an zalunce shi kuma ya kasance wanda aka zalunta din nan na ƙasa ne, wallahi da kansa wani lokaci har duka yake wallahi.
Mambata wannan shirin na ciki da gaskiya na sashen Hausa na muryar Amurka, shin me zaka ce wa su waɗannan Fulani masu ƙorafi da suke rugagen su yanzu watakila a jihar Kogi da ma wasu Fulani da watakila suke da irin wannan ƙorafin?
To ni kamar yadda na ce maka a baya, mahaifiyata ba Fulatana ce, ta ƙauye ma kuma ba ta birni ba, saboda haka kuma ina da abokanai da yawa a cikin ƙungiyoyin Fulani, ina da mutane da nake hulɗa da su Fulani ne, daidai gwargwado na san halayen Fulani. Yanzu a tsare akwai Fulani da dama waɗanda ake zargi da satar jama'a, waɗanda ake zargi da aikata munanan laifuka. Idan aka ce maka ba Fulani zai aikata wannan, sai ka ji kunya ka ce kai ba Fulani da na sani mai alkunya shine zai irin wannan. Wato an wayi gari ne yanzu mun samu kanmu cikin wani mummunan hali wanda muke ganin mutanen da a da muka sansu da kana'a, muka sansu da kara, muka sansu da kunya da kawaici, to kuma yanzu su ne wataƙila suka gurɓace a tunani da halayya da abubuwa, sun zama su ne kan gaba wajen jagorancin munanan ayyuka. Idan aka fito aka nuna maka aka ce ba Fulatani ne wani, wallahi in kana da nasaba ko kana da wata alaka da ba Fulatani, kai kanka sai ka ji kaji kunya. Saboda haka ni kiran da nake wa irin waɗannan Fulani, ya kamata su yi karatu na tanatsu, ya kamata su yi karatu na baya, ya kamata su san cewa daga inda suka fito, su sun fito ne daga inda aka san ana jin kunya. Kunya ma na a ambaci sunan cewa ka san wani ma mai laifi, ba wai kai ne mai laifin ba. Bare yau a waye gari a ce kai ne kake aikata laifi ba karami ba, a babban laifi wanda yake kaiwa ga kisan kai ko satar mutum da neman a biya diya. To waɗannan mutanen su ake zargi yanzu, don haka ina kira gare su da don Allah don Annabi su tsaya su duba su gyara halinsu, domin suna kawo wa jinsinsu baƙin jini da abin kunya da a riƙa kiran sunansu ana faɗin cewa Allah wadai.
Idan Allah ya kai mako mai zuwa, za mu jirga bakin Fulanin da suka yi wannan ƙorafi domin tabbatar da cewa da hannunsu ko ba hannunsu wata ƙungiyar Fulani ta nemi rundunar 'yan sandan Najeriya da ta yi watsi da wannan batu. Yanzu a madadin Nasir Adam El Hikaya, ni Sarfi Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
To da haka ne kuma muka zo ga labarai a takaice.
Daruwan magoya bayan malamin nan na ƴan Shi'a Muqtada al-Salat ne suka hawo titi da daren jiya Lahadi, suna zanga-zangan nuna jin daɗin nasarar da gwanin nasu ya samu a sakamakon zaben ƴan majalisar dokokin ƙasar da aka fara fitarwa na zaben da aka yi. Hukumar zaben ƙasar ta ce yanzu haka dai al-Salat shine ke kan gaba a cikin ƴan takarar zaben ƙasar da aka gudanar, domin ko sakamakon da aka fara fitarwa na sama da rabi ya nuna cewa shine ya lashe kusan dukkan gundumomi, wanda ko yazo na biyu shine wanda ya kawance da sauran jami'iyu. Nasarar al-Salat zai zama wani babban koma baya ga sake zaben Prime Minister Haider al-Abadi. Yanzu dai in har ta tabbata cewa al-Salat shine yayi nasara, to dama dai shi ba boye bane wajen sukan manufar Amurka, wanda hakan zai yi tasiri wajen tabbatar da wane ne zai zama shugaban kasar tasu. Daga lokacin zaben dai kawo yanzu, ana sa ran a fidda daukacin sakamakon zaben a cikin kwanaki biyu na kujeru 329.
To da kuma kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma dan anjima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. In za mu da din Shiladin Ibrahim Ayawa da ya tani gabatarwa, da kuma Solomon Abu da ya hada mana shirin, sai injiniyanmu John Ellison. Muhammadu Lalo ke cewa sai mun hadu a shirinmu na hantsi.